الحمد لله لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na Asabar, a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Uthman ibn Affan a nan gadon Kaya a cikin garin Kano. A yau 21 ga watan Jumadal Ula, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1435, wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan 3 miladiya ta 2014, a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih na Zainuddin Ahmad ibn Abdul Latif Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasin mu na nawa? Na 150. Kafin mu shiga karatu a cikin hadisin da muka fara karantawa a wancan satin, za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu. Akwai yana tambaya dangane da abinda muka yi darasi a kansa a wancan zaman, na halaccin tabarruki da asarin Nabi sallallahu alaihi wa sallama, jikin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ko wani abu nashi kamar tufafinsa da sauransu. Mun karanta hadisai da dama waɗanda suke tabbatar da wannan. Mai tambaya yana tambaya cewa, to ya za mu yi mu haɗa wannan da abin da ya tabbata daga Sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, cewa yana hana wasu su riƙa wato kai komo a gindin wata itaciya da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zauna a ƙarƙashinta. Babu shakka wannan ya tabbata Annabi sallallahu Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ya yi umarni da a tare wata itaciya da ya ga mutane suna ta kara kaina a kanta. Kuma Sayyidina Umar ya yi wannan gudun kada mutane su koma ga shirka. Yau da gobe jahilci zai iya yaduwa har a wayi gari, wasu su riƙa tsammanin cewa wannan itaciyar tana amfanarwa ko tana cutarwa a karan kanta. A riƙa zuwa ana roƙonta wani abu ko ana neman wani abu a wajenta. Babu shakka Sayyidina Umar ya yi wannan domin ya hana. Akwai abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ittifaqan, ba yayi lam yaqsudhu qasdan, ba wai ya nufe shi bane, sai dai kawai ya faru ne haka kwatsam. Ba wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufe abun bane da niyya da gayya, kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ya buƙaci hutawa ya zauna gindin itaciya, ba wai ya nufi itaciyar bane a karan kanta don tana itaciya ta musamman, a sai dan lokacin hutun ya dace yana daidai wannan itaciyar. Wataƙila da ba a nan ya dace ba, zai zauna a wata itaciyar ne daban, ba a wannan ba. To irin wannan shi ne Sayyidina Umar yake kwaɓan ɗansa Abdullahi ibn Umar wajen bibiyarsu. Amma abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rike shi nashi ne na musamman, ba wai kawai ainihin ya faru bane haka bagatatan sudfatan. To wannan shi ake magana, kamar tufafin sa sallallahu alaihi wa sallama, kamar kwanukansa da yake cin abinci da sauransu, wanda kuma mun yi bayani a wancan karan cewa duk waɗannan abubuwa a yanzu ba ka da abin da zai tabbatar da cewa akwai su, ba wani abu da za ka iya ɗagawa ka kawo hujjoji masu ƙarfi gamsassu waɗanda za su tabbatar da cewa wannan abu shi ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da shi, duba da cewa abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari bayan wafatinsa ƴan kaɗan ne, kuma galibi wasu sun ɓace saboda yaƙe-yaƙe da wannan al'umma ta biyo ta cikinsu, da kuma waɗanda wasu abubuwan masu su sun sa an rufe su da su a cikin kaburburansu. Saboda haka babu wani abu da za ka iya tabbatarwa da cewa wannan daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, sai wanda yake tambaya akan sa tsokakkun kayayyaki. Babu shakka kayayyakin da suke matsatsu za su nuna wato surar gangar jikin mutum musamman al'aurarsa wannan bai halatta ba musulmi ya sa su bai halatta namiji ya sa wannan ba amma kayan da za su sutirce shi ba za su matse shi ta yadda za su nuna al'aurarsa ba wannan babu komai don ya saka sai wanda yake tambaya akan musafaha yake cewa malam ya hukuncin musafaha da wani sashi ko bangare na hannu wanda ba cikin tafin hannu ba to ban san ya za a yi musafaha da wani bangare ne ban san ya za a yi wannan musafaha ba musafaha dai shine ka hada tafin hannunka da dan uwanka idan da bayan hannu kuka yi to wannan sai ku bashi suna amma ba sunan shi musafaha ba sai ku kira shi da sunan da za ku bashi amma ku kira shi musafaha musafaha shine ka sa tafin hannunka cikin tafin dan uwanka shine ake kira musafaha amma kuka hada yatsa da yatsa ko kuka hada bayan hannu da bayan hannu wannan ko kuka san me kuka yi ko ka sunan sa daban ba sunan sa musafaha ba sai wanda yake tambaya cewa yana da yawan shiga masallaci a shi ma abocin shiga masallaci ne har ma wani lokaci yana kwana a cikin masallacin to dole ne sai ya yi tahiyatul masjidi inda shigowa kai dole kai tahiyatul masjidi kuma kai hakuri akwai wanda za a iya yi masa hanzari kamar mutumin da ya shigo yana aiki kamar mutum da yake aiki ya shiga ya fita ya shiga ya fita kaga wannan ba za a ce duk shigowa ba kuma magana da ake maganar ka zauna idan za ka shigo ne ka wuce ko za ka shigo ka ɗauki wani abu ba zama za ka yi ba wannan ba a wajabta maka tahiyatul masjid domin ita tahiyatul masjid hukunci ne na wanda zai zauna in ya shigo cikin masallaci za da kara ahdukum almasjid fala yajlis hatta yusalli raka'ataini idan ɗayan ku ya shigo masallaci kada ya zauna sai ya sallaci raka'a biyu kaga hukunci ne da ya ta'allaka ga wanda yake buƙatar ya zauna amma wanda shigowa zai yi wani abu ya fita kenan amma dai ka shigo ne dan ka zauna to sai kai tahiyatul masjid wannan shine hukuncin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar kasancewar kana kwana a cikin masallaci wannan ba shi zai dauke maka hukuncin tahiyatul masjid ba sahabba Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa a cikin masallaci suke kwana musamman ma waɗanda ba su da gurin kwana waɗanda aka fi sani da ashabus suffa a cikin masallaci suke kwana haka nan da wasu samari matasa a wancan lokaci irin su Abdullahi dan Umar su a cikin masallaci suka rika kwana kafin su yi aure su samu gidajensu na kansu to kaga hukuncin bai zo ya keɓance su ba ya ce amma banda ku da kuke kwana a cikin masallaci saboda ka ci kwana a cikin masallaci wannan ba shi zai sa a yafe maka tahiyatul masjid ba wannan haƙƙi ne na shi karan kansa masallacin saboda ka ya kamata ka ba shi haƙƙinsa wancan majalisun mun fara a karatu a cikin hadisin Sahal ibn Sa'd wanda ba mu gama bayani a kansa ba lokaci ya yi za mu sake karanta hadisin sannan kuma mu ƙarashe bayanin da ya ta'allaka da shi wannan hadisi hadisin yana cewa an Sahal ibn Sa'd radiyallahu anhu wa qad su'ila an ayi shay'in al-minbar فقال ما بقي بالناس أعلم مني هو من أسل الغابة عمله فلان مولى فلانة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين عمل ووضع فاستقبل القبلة وكبر وقام الناس خلفه فقرأ وركع وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض فهذا شأنه سهل ابن سعد ابن سعد ابن مالك الخزرجي الساعدي الأنصاري أبو العباس أو أبو يحيى رضي الله تعالى عنه وقد سئل an tambaye shi min ayi shay'in al-minbar da me aka yi minbarin nan da Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai Sahal ibn Sa'd yace ma baqiya bin nasi a'lamu minni babu wani cikin mutane da yayi saura wanda yafi ni sanin wannan mas'ala, kuma kamar yadda muka ce shine akhiru sahabati mautan bil madina, akhiru man mata bil madinati min as-sahaba, shine sahabin karshe wanda ya mutu a Madina, wanda ya doshi shekaru 100. Yake cewa ba wanda ya saura cikin mutane wanda yafi ni sanin wannan mas'alar. Huwa min aslil ghaba, an yi shi ne daga wani kututturen itace da aka faro daga wani guri da ake kira al-ghaba. Al-ghaba ba ana nufin daji ba, sunan guri ne a cikin Madina. Amilahu fulanun maula fulanata, wani bararren bawan wance shi ne ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan minbari. Wa qama alaihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tsaya a kansa ya yi huduba ya yi karantar da sallarsa sallallahu alaihi wa sallama. Wa qama alaihi rasulullah hina umina, lokacin da aka kera shi wa wudi'a, aka aje shi. Fastaqbala alqiblata wa kabbara, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fuskanci alqibla ya yi kabbara. Wa qama an-nasu khalfahu, mutane ma suka tsaya a bayansa. Faqara'a wa raka'a, yayi karatu sannan kuma yayi ruku'u. Wa raka'a an-nasu khalfahu, mutane ma suka yi ruku'u a bayansa. Thumma rafa'a ra'sahu, sannan annabi ya dago kansa daga ruku'u. Thumma raja'a al-qahqara, sannan ya komo da baya da baya. Fasajada 'ala al-ardi, yayi sujada akan kasa. Thumma 'ada ila al-minbari, sannan kuma ya koma kan minbarin. Thumma raka'a, sannan yayi ruku'u. Thumma rafa'a ra'sahu, sannan ya dago kansa daga ruku'u. Thumma raja'a al-qahqara, sannan ya koma baya da baya. Hatta sajada bil ard, har ya sujada a ƙasa. Fa hadha sha'nuhu, wannan shine labarin shi minbarin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Mun yi magana akan shi wane ne wannan wanda yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi wannan minbari. Akwai maganganu da dama da aka ruwaito gangane da sunansa, da kuma mun faɗe su a wancan karo. Wannan minbari na annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne minbarin da ya kasance ya yi ta yin huduba a kansa tsawon rayuwarsa har ya koma ga Allah. Haka nan al-khulafa'ur rashiduna, Abubakar, Umar, Usman, Ali, duk sun yi amfani da wannan minbari wanda yana da matattakala guda uku. A lokacin Marwan ibn al-Hakam yana gwamna a Madina a zamanin Muawiya, shine ya ƙara masa tsawo, ya ƙara masa matattakala har ya koma mai matakala shida. Ya koma mai matattakala shida maimakon matakala uku. Shi kuma ya ce ya yi haka ne saboda ganin mutane sun ƙara yawa. Wato saboda haka sai ya ƙara masa tsawo, ya ƙara masa tudu, sai ya ƙara masa matattakala. Hujjarsa kenan ta ƙara matattakala ɗin. Shi ƙara matattakala ɗin, wato ba za mu iya cewa laifi ba ne kai tsaye mu ce haramun ne. Sheikh Nasiruddin al-Albani ya kira shi bid'a, ya ce bid'a ce Umayya, bid'a ce da ta faru a zamanin Banu Umayya. To amma magana akwai tsauri a cikinta, ba za ka kira shi bid'a Umayya ba, saboda shi wannan matattakala guda uku da yau annabi sallallahu alaihi wa sallam da yau ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi ya yi umarni da cewa a takaita matattakalar kar ta wuce uku, ko ya faɗi fadalan matattakalar guda uku. To da sai a ce wannan matattakala a hakan a barta a haka ibada ce, a ce zamanta a haka ibada ce. Amma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba da umarni a yi masa minbari, aka yi masa mai matattakala uku aka kawo masa. Tun farko ba shi ya ba da sifar minbarin ba, ya ce kada ya wuce uku ko kada ya kasa uku. Ya dai ce a yi masa minbari, aka yi mai uku aka kawo, kuma a wannan lokaci yana biyan bukata. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba a kansa. Idan ka ce za ka yi mimbarin ka mai uku saboda ya yi kama da mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi, yana da kyau kuma za a yaba maka. Amma kuma kada ka ce dan wani nashi ya wuce uku kuma ya zama abin rikici. In ka kira shi bid'a to kamar ka mai da matattakalar guda uku ta zama ibada, anan ne ake samun maganar bid'a. To shi yasa ni ban karanta wani guri da wani daga cikin magabata ko ya yi rigima da Marwan ibn al-Hakam akan wannan ba. Haka mimbarin ya ci gaba da zama, sai dai idan ya dan samu ko matsala haka a dan gyara shi, har lokacin da aka yi wata gobara a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama a shekara ta 654 bayan hijira. A wannan lokacin dab da lokacin daula abbasiya za ta ruguje, dan wasu ma sun ce ya alama ce da take nuna ƙarshen daular abbasiya, wannan gobarar da aka yi wanda har ta cinye mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallama alama ce da ta nuna cewa daular ta zo ƙarshe. Duk da cewa wannan magana ba a yi ta ba sai bayan daular ta faɗi, daular abbasiya wacce ta tsar suka karya suka kashe khalifa din a Baghdad shekarar hijira 656, wannan kuma ya faru 654, kaga shekara biyu kawai abin ya faru. To bayan wannan, bayan an yi gobara da shekara abin nan a wannan shekara, masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kone shi, wannan mimbarin ya kone. To akwai cikin irin abin nan sarakunan mamalik da ake faɗa wanda suka yi sarauta a Masar, akwai al-Muzaffar shine ya jaddada mimbarin, ya sake yin wani a shekara ta abin nan ta 656, wato bayan shekara biyu. Sannan bayan shekara goma cikin waɗannan sarakuna akwai al-Zahir bin Baras, wanda yana daga cikin sarakunan da suka yi mulki a Al-Qahira, shi ma yana daga cikin mamalik bayi waɗanda daga baya suka zama sarakuna kuma suka riƙe al'umma ta musulmi a wancan lokacin. Ana kiran shi Al-Zahir bin Baras, asalinsu mutanen taki ne. A shekara ta 664 ya sake aiko da wani sabon mimbari, aka kawar da wancan mimbari aka sa wannan mimbari wanda ya ci gaba da zama har gara ta rika cinsa, sai da an ga cewa gara ta kama shi tana ci shekara ta 707. Sai wani daga cikin su dai waɗannan sarakuna waɗanda suke sarauta a Masar wanda ake kiran daulatul mamalik, ana kiran shi al-Zahir Barkuk, sai ya sake aiko da wani mimbari aka sanya shi a mahallin mimbarin Bebaras, aka ɗauke wancan mimbarin aka sa wani. Daga nan kuma sai shekara 820 a lokacin da wani sarki da ake kira al-Malik al-Mu'ayyad shi ma ya aiko da nashi mimbarin, aka ɗauke mimbarin wancan sarkin aka sa nashi. A shekara ta 886 aka sake yin gobara a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kun san a wancan lokacin duk fitilin a ci balbalne, haka dole ne ba a yi zace ba a yi gobara, kuma mutane suna zuwa su sauka su sauka da mokaransu. To irin wannan dole ne wani lokaci wuta ta tashi. To nan ma mimbarin shi al-Malik sarki al-Mu'ayyad ya kone, mutanen Madina suka sake gina wani mimbarin amma na laka, suka yi na laka suka saka, ya zauna shekaru har zuwa shekara ta 888 bayan hijira. Sai wani daga cikin waɗannan dai sarakuna na Masar na daular mamalik wanda ake kira al-Ashraf Qaitabai, irin sunaye ne na mutanen taki.
da ka alheri manzala Allah da kuma kawo mutane da kuma addini wannan shi ya tallata ya amma bara da roko shi yana yi mutane sun tsaya bai sun zo daga kauye mutanen kauye ne da kazan kadai maka da talauci annabi hankalin sai shiran sai baci ga masu kudi a gari amma ga musulmi kanka suna cikin tsaiti da kunya a gaban mutum kace masa dan Allah wani bashiri ga annabi ya sai tafi amma sahabbai wanda suke tare da annabi da kullum suka kalli fuskarsa da tayi wani sai suna gani ne yake ni da kullum da cin sahabbai na kallon annabi sai kai annabi yana so a ce mutanen amma da nuni ya fito a gaban mutane ya fito maka musu suka fita da amulakan ta tunda ba su gani ma ba ta kullu sahabbai suka gidaje da kullum tun kaya da abin ce zo zuriya ga annabi ya ce wannan kyautani a bankanan sai annabi ya tafi tun daga nan sauran sahabbai suka fita annabi ta ce ya fara fara ajaba ya fara a shi da mun yana so a ce maka mutanen amma ya kaza ko wa sai ka je gida daga mai kawo shaddoji ne kawo bandiran kasan bodi ne kawo abin ce bugu bugu ne kawo kaza ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara ajaba ya fara ya tashi hawa kan manzo yake man san da fil islami sunnatan hasana wala hu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda yana mutane wannan aikin alherin da suka manta daga baya mutane suka tunatan to suka yi aiki irin wanda yayi duk ladan wanda yayi wannan aikin zai samu da nasa har zuwa ranar kiyama da kuma kullu shi wa addini wa sallata wa tabaqata addini ta al'umma dan ayi wannan abin yana da tsari amma kici kuma babu da kai da naga mana in ka kama arkan mutane ana ka fadila yana fada hadisi bukhari yace ni da annabi wata rana muka yi wa mata naraka annabi wa mata hudu ba hudu ba ce ta tsari a sallati domin a zamanin annabi babu lafi ka balanta ce mutane suna tare waje dai shi ma yana zaune waje dai ne musu hadisi na jiha in annabi zai hudu ba idi sabu sabu yake bi idan ya bone sabu ke Allah ya kinta masa nan sabu duk yanka su hadisi musu hadisi ne yanka su yana cewa ya wata mun bai kuma nan duk mai kasani sai kinta masa sai wa mai kata in ya zo jama'a zai wa mata in ya zo jama'a zai wa mata dilabi ce ni annabi ya dafa ka fada ta muna tafiya haramka zo jama'a da yazo sai ke musu azuma ta yace ku yawai ka tsaka domin an nuna min alahira dan ji Isra'ila ne radi na ga mutane ga aljanna kuni maka yawai ka mata kuma abin da zai kufar da ku da shi da wuta yawan sadaka kaga annabi yana tallata sai mako dilabi ce nan ta jama'a suka rinka fallo sarkokin sunan gwal da awarwaran ta kan kunna yan suna ni ko annabi yace ni na sa riga ta ana zubawa a ciki ana zubawa a ciki duk wanda yana nuna neman taimako a masallaci dan aikin musulunci wannan yana da asali amma bara da almajiranci da Allah ba ku samu wannan shine babu shi a musulunci ma kai ba mutum bakanin ko shi sabab Allah ya kama gani insha Allah ta'ala kana da wani tsara salamu alaikum.